haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage. A makon nan ne a jamhuriyar Niger kotun kula da yadda ake kashe kudaden ƙasa ta bayyana shirin kaddamar da bincike domin tantance hanyoyin da ake amfani da kudaden tallafin da gwamnati ke baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu a kowace shekara. Yayin da bangaren binciken zai shafi ayyukan hukumar sadarwa ta CSC kamar yadda dokokin ƙasar suka yi tanadi. Ga wakilin murya Amurka Suleiman Munbarma da ƙarin bayani.
Wannan bincike da ke zama makamancin sa na farko a tarihin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu a nan Niger, wata hanya ce da za ta bada damar gano haske game da kudaden tallafin da suka karba daga hannun gwamnati daga shekarar 2013 zuwa 2018, kamar yadda wani jami'in kotun ta Cour des Comptes Saidu Ada ke karin bayani a yayin ganawarsu da manajojin kafafen labarai.
Zalunku Mr. Fallar Jundin Yame
yace za mu fara wannan aiki daga nan birnin Yamai, sannan za mu leka jihohin Zandar, Maraki da Tawa. Ko da yake a Tawa binciken zai shafi birnin Kwanine kawai, sai kuma wasu garuruwa na jihar Rosso. Da kanmu za mu je cibiyar kafafen da wannan bincike ya shafa.
Don sai kuma san zalan fara kaman kwanjir notin mission insha Allah.
Mamallaka gidajen radio da television masu zaman kansu sun yi na'am da wannan yunkuri, inji shugaban kungiyar su Alhaji Gaima Bukar Kura.
Alhamdulillah hakan ga muna son shi domin in gwamnati ta baka kudi ta san inda an kafa. To mu dai kofa mu abu dai take, ko da yaushe sun ka zo mu kofa mu abu dai take mu bude musu abin da sun ka ba mu gashi. Abin da mun ka kashe gashi ga takardu kuma in suna so su sani abin da sun ka ba mu abin da sun mun ka kashe duk muna shirye.
Sakamakon lura da wani rahoton da ta fitar a watannin da suka gabata bayan gudanar da bincike a wasu ofisoshi da kamfanoni da masana'antun gwamnati, shugaban kungiyar Anjakta ƴan jarida masu yaƙi da cin hanci Abdullahi Isaka na ganin tasirin irin wannan bincike na Cour des Comptes a kamfanonin yaɗa labarai.
To lalle wannan Cour des Comptes mun gani ta yi wani bashinan aiki bisa society wanga na kasa, mun ga abin da ta haddo bisa Nijilak, abubuwan da ta nuna wallahi summa tallahi ta nuna tana aiki da zuciya guda, tana kare haƙƙin ƴan kasa, tana son ta kiyaye ma kasa arzikinta, kuma tana son a gudanar da aikin kasa yadda ya kamata. Tunda bincike ya nuna sun ga yadda aka yi almubazzaranci da dukiyar kasa cikin society da ba sai na dawo gusan su ba, to shi yasa duk in kaji an yi zancen wannan Cour des Comptes to mun gaskiya da hannu biyu muna sara musu, muna gode musu kuma da yadda suke tafiya da aikin su.
Sakataren tsare-tsare a hadakar kungiyoyin ƴan jarida ta Maison de la Presse Suleiman Umar Bra da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan batu ya ce wannan bincike ya zo akan daidai.
Wannan fondar a la presse ko wannan tallahi na jarida dauka suka yi kamar kudi ne gashi nan ya zo mun daga sama, Allah ya kamu da shi in yi abin da nake so. Ana gani abin da suke yi, in suka samu wannan kudin suka yi suka hudu su a can trezor gidan kudi, sai ka ga ma'aikata kuna wahala da tsohon kamera da tsohon mikro da mota a lallace da sauran duka abubuwa. Shi ko wannan kudin an ce dan ma'aikatar ta ci gaba a ƙara gyara muku ne wani abu, a'a sai ku ga an ce mai gida ya dauke rigiye ya ta karshen wani kotu, sai kuna zaune sai ku ga mai gida ya zo da sabon motar miliyan 10, mai gida ya yi can, mai gida ya yi nan, kudi ga suna ana wadaka da su.
To amma da alama babu wata fargaba a wajen manajoji da mamallaka kafafen yaɗa labarai, inji Alhaji Grema Bukar.
Fargaba babu mana, abu babu wani kudi jiya bane, babu wani abu bane mai muhimmanci wanda za a ci rayuwar ne abu. Ba bincike irin na instruction bane, ba bincike kashe kudi na Aisha bisan ka'ida ko ba Aisha bisan ka'ida ba, mun shi bisan ka'ida kuma mun yarda da kanmu.
Shekarar 2007 ne dokokin jamhuriyar Niger suka zo da tsarin baiwa kafafen labarai masu zaman kansu kudaden tallafin shekara-shekara da nufin ba su damar sabunta kayan aiki akai-akai, inda aka fara daga kasa da miliyan 100 na sefa zuwa miliyan 200 a yau. To sai dai lura da hazon da ke tattare da yadda ake amfani da irin waɗannan kudade, yasa gwamnati baiwa hukumar CSA hurumin kasafta yadda kowace kafa za ta yi amfani da wannan tallafi. Mafari kenan binciken zai shafi hukumar da kanta. Dr. Kabiru Sani shine shugaban wannan hukuma.
Kace ani ina son in sai an ce to an baka envelope miliyan 5 haka. Kace a kan aiki zan sai kaza kaza zan sai mu baka wannan kudin haka ne da shekarun ba aiki. To an sai an diba an ka sai ko baka sai ba. Mu kuma da muka ce ai kashi 65 kin nan kayan aiki ne za a sai ma ɗan jarida. Ai sai an gani mun bi ka'ida kuma ai ka san akwai code d'attribution de marché public. Mu mun bi shi mu dai wannan muka bada shekarun baya sun ce mu abu kaza za mu sai kenan ayin tsakanin su da kotu ne. Mu kuma da muka yi aka ba mu na 2018 ai mu zan bayani kenan ko yayi bayani. Gaskiya ta tabbata in ba yi adalci ba doka ta buga, in kuma akwai gyaran huska suna recommendation sowa da shawarwari sai su.
A nan kungiyoyin kare haƙƙin ƴan jarida na jan hankulan jami'an binciken kurle kwant akan maganar adalci.
Juris suka ce ba a zama shishi e parti ko ba ku raba kuɗin kuma ku dawo ku ce da ku ne za a bincike. Da su kurle kwant kin da su CSA kin sun game kuma su yi bincike abun yana da wuya a gano. Na biyu kuma abin da ke dan bani mamaki sai aka ce a'a ai ba duka ba wanda aka ba kuɗin ne ba duka radika da tele bane za su wannan bincike zai shawa. Amma ita doka da aka yi ta ba dan wani gungu ba da wani gungu, ita da aka yi ta ta gaba ɗaya ce ba a yi wasu bincike kuma a bar wasu.
Fatan mu dai a ce wannan aikin da za a yi a tsaya a yi shi yadda ya kamata, kenan wannan hukuma ya kamata ta tsaya wannan shekara takwas duk wanda ya san an ba shi wannan kuɗin. Kai ko jika ɗari ce aka baka, kuɗin ƙasa ne, kuɗin talaka ne, haraji ne na ƙasa, ya kamata mu ji yanda wannan hukuma ta kuɗe kwanta ta tattaro ta ce duk a wannan ma'aikatu can-can-can da aka samu wannan kuskuren kenan a diba kan mutane su zo su yi takardu na banza, su yi takardu na jabu, su ka su zo su yi justifi su ce gashi wannan kuɗin da aka ba mu mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza warke ƙarya ce. Su ma 'yan ƙasar kuma su gani wannan kuɗin nasu da ake ba mu ina ne muke tafiya da su. Ko da ke ma Malam Bahaushe ya ce wani zan baka su arzikinka.
Tsarin jadawalin da kotun kula da yadda aka kashe kuɗaɗen gwamnati ta aiki a kafafen labarai da ke da mazauni a birnin Yamai na nunin tawagogin jami'an bincike za su fara kai musu bakunci daga ranar 19 ga watan Oktoban 2020 domin soma aiki ga dangadan. Kafin daga bisani su nufi jihohin da binciken zai shafa.
Tun na kawon ga binciken a zama darasi ga kowa. Masu gidajen jarida za a ci gaba daya kenan su san gwamnati abin da ta baka kana ita zo ta yi bincike kenan a sasu bisa hanyar da ya kamata. Na biyu mu kuma yanzu da doka ta ce mu za mu kula da shi mu san yadda za mu yi da kanmu tunda ba ta yiwuwa a zo a yi sakake doka ta bige ka kenan za a kiyayewa kuma dole mutane sai sun yi adalci dan saboda kudin gwamnati ba abin wasa ne.
Masu sauraro a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai dafa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin muryar Amurka a Yamai wato Sulaiman Munbarma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
kariya mace ta je makaranta wata uku ta koro gida wata uku wannan abin nan muna ganin kaman ba abu ne na kirci ba shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a kafar Ghana zango ta mara musu baya dari wuta dari tambaye abu gida tambaye dan uwana wani abu daya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan lango wanda suke wa ɗan lango cikin shekara 27 da suke mulki a kasa
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC to yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki kuma kamar yadda kuka ji inda kuna bi da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zabin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyi da kowacce su ta mallaki kasar Ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din saboda haka idan an dube su duka biyu wacce gwamnatin su ce tafi ciwo Ghana bashi ko mi akai da kudin kuma sannan wacce ce cikin su tafi samar da abubuwan masrufi ga al'ummar zangonnin Ghana yawa to sai mu ci gaba
to madalla a yau zamu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wajen mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zabe shi amma kana da minti daya kamar da martani akan bayanan Alhaji Ahmad Ayuba
kana masani da zan mai da shi ne NDP ya suna magana yayi batun wancan kuri'an da aka ce fa an samu rinjaye da wurin da ya tuko wuku ko tautani
dubu ne dubu 100
amma ba iya ya gara mu abin da NDP ke yi din sai ku jefa magana ba su iya kula da bambanci da aka tunda 1996 abinda ya suna shi NDP zuri suka rinjaye NDP da shi in yayi ya gwada maka wannan sannan ka ce maka ai wannan election da aka yi rinjayen da aka yi ya su wannan amma kada ka ce kai ka gwada na NDP ba ka gwada ma jama'a abin da NDP suka samu ka ce wai ga rinjaye ba
to mun gode
ni ban so ina jayayya ma fa irin wannan magana
to shi ke nan
abu ne da yake ya wuce
ina
amfani ma yau mu koma mu
yawa to mu
tattauna
to mu duba wannan tambayar
yau muka shirya muka ajiye shine yau an fi NHS da suka faɗi suke cewa suke buci da shi NHS
wato kana nufin makarantar sakandare a kyauta ke dan da ake da wannan gwamnati take bayarwa ke
nan da za a tun free NHS mun ga ya musu kaman Kuri in ya so a samu inda yaran makaranta za su zauna su iya kaman classroom kenan a huda makarantu da dama yanda yake a bisbin zama damuwa suka kiya suka ce su su ne suka je suka Kariya mace ta je makaranta wata uku ta koro gida wata uku wannan abin nan muna ganin kaman ba abu ne na kirki ba saboda shi mun yi niyyar in Allah ya tsare daji
Alhaji Audu Adam, layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni uku ta zauna gida watanni uku so dora daga gurin.
To wannan kaga wannan ba abu ne na kirki da yake sun kici shawara abin da wannan abin ne ya faru kenan. To mu ni da mu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin ɗai 200 mun gina kamar wurin 40 da wani abu 46 sannan muka sakan mulki wasu ranan kuma an gina ba kan ba tare ba mun yi niyyar mu dauki kamar shekara ɗaya da rabi mu dauki mu kakkara wayannan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yanda kowa ke zuwa na biyu kan mu yi wannan ya kamata mu jinjiya sunan shi makarantu da suke zaman kan da abin nan ke dan
fara makarantun kuɗi private school
su cikin wannan abin nan domin mu nemi wannan abin nan yan yaran nan su samu su kuni inda za su yi karatu kuma wannan karatu yanda ake karatun da muke yi kaga sai mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi secretarian da menene wanda bai taimakon shi kamar yanda ake cewa kwaci kwalajo yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba aiki saboda shi system da za mu dauki shi ne a kawo makaranta kamar na technical wanda yake
rike da
mu ci bashin wannan
makarantun rike
ne son kai wannan aiki kare da kamar ilimi ya sunan shi fasaha da sauransu wayannan abubuwan nan za a yi shi ne mutum ya je free
to Alhaji Audu to Alhaji Audu bari mu duba wannan zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen bada karatun secondary a kyauta amma a baya kun nuna cewa wannan karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba kun menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan bada karatun secondary a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari
waye ce kamar haka gure karatu da kyauta ba da mai alheri ba in ji wa
a baya akwai maganganun da aka yi na'am
wannan kariya ne na MPP domin ka duba wannan free education nan
Alhaji Audu bari mu saka ma burki a nan ka riga ka yi mintocin ka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me ku za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai Major Muhammad zai kawo to ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen Ghana za su iya tsayuwa kai su zabe ku muna sauraren ku
to da farko kafin in bar abin da zamu yi ina so dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato free senior high school
to bismillah
wallahi da na saurari dan uwana ina so in tantare da dariya ne ma ban san saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka dauki kudin gwamnati suka ringa talla suna biyan kudi akan radio da television da jaridu dan a gaya wa jama'a cewa wannan tsarin da ake so a kawo wanda duk ɗan ƙasar Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko anini ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kudin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba ɗaya a ƙasar Ghana yau sun canza shekara sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana ta suka ce kudin Ghana da arzikin Ghana gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cinye soka saura kashi abin da suka gaya mana kenan suka soke alawar sun da ake ba nurses baya da haka dan alawar sun da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan alawar sun suka ce babu kudin da za a rinka biyan wayannan kudaden to babu kudin da za a rinka biyan alawar sun wayannan ya za ku samu kudin da za ku biya secondary school free secondary school abin da suka faɗa mana kenan kuma alal makiri in yi wannan maganar da muke yi dan Allah dan annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mu mai da hankali akan zangonnan mu shekara 27 gwamnatin NDC da iyayen sa FPNDC ce suna mulki a kasar Ghana zango ta mala musu baya dari musu dari tambaye dan wuki na tambaye dan uwana wani abu daya ka na tarihi wanda ya shafi dukkan zango wanda suka wa ɗan zango cikin shekara 27 da suke mulki a kasar
eto mun kai wurin amma kan ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi a da yanzu kuke so a zabe ku don saboda ku ci gaba da shi
eh abin da muka tana da shi ne wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana muka bari GDP to debt ratio yizo kasa muka bari inflation yizo kasa muka bayar da free assets muna son mu kare wannan nasarorin nan da aka yi mu kare hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce muna so mu daɗa inganta su ne mu daɗa ƙarfafa su don kada mu yi kuskure wa'annan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tunda sun gano cewar aski ya kai bango shi ba abin da suka shuka ba su shuka zango komai ba su shuka gano komai ba balle su kirɓe ƙura'a ranar zaɓe
To Alhaji Ayuba akwai wata magana da ku ƴan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation a dan rayuwa da sauransu shi talaka bai san komai ba an ce shi talaka tambarin sa shine cikin sa ya ji a jikin sa to irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai buƙatar su fa su gani a ƙasa saboda abin da ke faruwa kamar ba sa gani komai a ƙasa
to alhamdulillah ai wannan magana da nake gaya ma hanyar da za a bi nan talaka ya samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take ba da free senior high school take biyan allowance ɗin tisho malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance ɗin nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency akwai wani tsari kuma da ake cewa one district one party
mun zo kan wannan alƙawarin yanzu bari mu je wurin Alhaji
idan yadda harkar arziki ta barbare karkashin su suke cewa an gama cinye tsoka saura da shi fa yana da aiki wani gara da inganci
to mun gode bari mu je wurin yawa
arziki ne shi ne wato ginshikin duk wani abin da zamu yi duk wani abin da muke yi mun gyara yadda suka lalata harkar arzikinmu suka bari muka tafi wannan ƙarya hannu muka tafi muna bara a bankin duniya don a cece mu bayan an gano mai a ƙasar Ghana abadan Allah jama'a
to Alhaji Audu Arif kaji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba yayi to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan wani irin tanaji kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan amma kuma in kana da minti ɗaya kai martanin kasar nan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa
to baba dai kai ne kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya faɗi ban ci ba na ga kaman yayi magana kan CSS inda na je na sauka doki wannan kowa ya san kaman abinda suka yi na free access ba abin kirki bane bai taimaka ma yara ba bai taimaka ma iyaye ba domin free access sun ga da suke faɗi akwai wani iyaye da dama in yaran nan sun zo gida wata uku sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school dubu goma kan wannan abin nan da yaran yake yi saboda shi banda daɗin baki ba abin da MPP suka kulla ma kasan nan ya kulla mini makaranta ɗaya da suka gina ya kulla mini school a yakunan shi da suka gina ya kulla mini university ɗaya da suka gina ya kulla muna yakunan shi ina suka kai ruwa nawa suka kara lantarki nawa suka kara
to barkanku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safai kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har tsaya game da gocece wato gocece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC muna fatan mun baku lami lafiya sai anjima
sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Majalisar Haƙƙin Mai ta kaddamar da wannan kwamiti din ne a daidai lokacin da wasu ƴan Najeriya na kuka shi an yi kundin tsarin mulkin ƙasa kaskare ma. Majalisar ta yi ikirarin cewa ƙasa tana cikin yakin neman tsira saboda tana fama da dimbin matsaloli a daidai lokacin kaddamar da kwamitin wanda zai sake duba kundin tsarin mulki na 1999 kamar yadda aka gyara. Da cikin ƴan kwamitin ne wakilcin ƙaryar Zaria a Bakajidin ya yi ƙarin haske.
A wannan ƙarni da muke ciki wannan kwamiti muna da kyakkyawan tunanin za ta duba muhimman sashi-sashi na tsarin kundin tsarin mulki musamman wajajen da ake ganin akwai ƙalubale ko kuwa wanda ya kamata a gyara da a ƙara inganta mulki a ƙasar nan. Wasu daga ciki su ne kamar son dama a dawo da ƙarfin judiciary na kotuntuka na jiha su ma a ba su cin gashin kansu saboda yin haka shi zai dan ƙara inganta demokradiyya a matakin jiha.
Suna ɗan majalisa mai wakiltar Rano Bankure da Kibiya daga jihar Kano Kabiru Alhassan ya ƙara mana haske akan manufar kafa kwamitin.
Abin yin kowanne yana da nasa tasiri din sai babban al'amari kuma wanda shi duk lokacin da aka kawo shi a neman gyaran tsarin mulki sai an kai ruwan rana shi ne na ƙirƙiro jihohi saboda wannan ma kowace shiya za ta so a ce an bata kuma kowa zai nemi a ce shi garin su aka bayar.
Duk da kokarin da ƴan majalisa suka ce za su yi wajen gyaran jibban da ke cikin kundin tsarin mulki daya cikin shugabannin jam'iyyun ƙasar Salamu Bello wanda shi ne shugaban jam'iyyar PRP ya yi tsokaci akan wannan aiki.
Tun da abin da za a yi ayi baya wanda aka yi da shi daga baya ina yake. Mu a namu tsarin mulki na ga mu zan bashi kotu ne constitution na tsarin mulki ji karanta. So gaskiya ni a wannan dai ina goyon bayan Rolling Elders Wolf. We are for true federalism. An rubuta a yi gyara, amma ba a gyaran ba. A tun da akwai abin da aka shawari da aka bayar da dama suna nan an iji. An naɗa kwamiti na masana su duba wannan abin da aka yi, su fito da tsarin mulkin da ya fi dacewa da al'umma wanda ta fi karɓuwa wajen al'umma.
Sannan a yi referendum. Wannan kwamiti mai ɗauke da mutum 54 a ɓangaren majalisar wakilai zai haɗe da mutum 56 daga majalisar dattawa domin gyara kundin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Thank you.
So, madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai sanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.